To akarama kan labu wata mai saurare ce mai suna Malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri Arjau jihar Niger a Najeriya. Take so a bata bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka kirkiro wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan 10 na wannan shekara ta 2021 wanda ake kira wato e-naira. Tace kowanne alfanu wannan kuɗi na e-naira yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya?
Shi wato e-naira wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa, wato wanda ake kira yanar gizo. Kuɗi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency, wato kuɗaɗen sadarwa na internet wanda aka samar da su, waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya. To amma bambancin shi ne shi wannan kuɗi na e-naira gwamnati ce take kirkiro shi, gwamnatin Najeriya ce take kirkiro shi, kamar yadda waɗansu gwamnatocin ƙasashe kamar na China suka ƙoƙarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kuɗaɗe irin na ƙasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency, wato kuɗin yanar sadarwa. Abin da ya sa yake da bambanci da sauran kuɗaɗe irin na cryptocurrency shi ne su waɗannan kuɗaɗe na crypto kuɗaɗe ne da ba za a iya nuna waɗanda suka kirkiro su ba, wato ba gwamnatoci ne suka kirkiro su ba, ‘yan kasuwa ne suka kirkiro su, kuma an kirkiro su ta hanyar kamar zuba jari, suna hawa daraja suna sauka. Saboda haka shi ko wannan kuɗi na e-naira ba irin wannan ba ne da yau za ka zuba naira 100 gobe ta zama ko 200 jibi ta zama naira 20. A'a, kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi za ka iya ɗaukar sa a haka, saboda ya samu goyon bayan gwamnati ba kamar irin wancan da yake kamar hannun zuba jari ba ne, kuma shi baya hawa baya sauka, amma kuma gwamnati ta san duk masu shi. Ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan, ba wai gwamnatin Najeriya ba, gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar crypto, wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko ‘yan kasuwa wanda yana tashi shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba, yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba, wanda wannan yana da wata wani wato impact, yana da
tasiri
su zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki, domin gwamnati ba ta san kuɗaɗen da suke shigowa ba, ba kuma kawai a tattalin arziki ba, har da harkar tsaro na ƙasa, saboda za a iya samun kuɗaɗe irin ta harkar crypto wanda za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu. To amma idan gwamnati sai ta ga idan ta maida shi ta hanyar e-naira, shi ma kuɗi ne na digital currency, kuɗin yana ta sadarwa, to amma wanda gwamnati take ganin sa, wanda ta san masu shi, kuma duk wanda zai bude koda ba shi da wato account na banki, amma yana da asusun banki, to yana da abin da ake kira BBN, lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi, za a buɗe maka ita, sannan a buɗe maka wallet ɗin. To koda ba a banki ka ajiye ba a harkar banki bane, a e-naira in mutum yana da waɗannan kuɗaɗe, gwamnati ta san yana ajiye kuɗaɗe, saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma, wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta, ba za a samu kare tattalin arziki ba. Wannan dalili shi yasa gwamnati ta fito da abin da ake e-naira. To amfaninsa kuma shi ne mutane da yawa ba sa cikin harkar banki, saboda haka kuɗaɗensu gwamnati ba ta sanin shige da ficensu, kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan 58 a cikin Najeriya, mutane saboda miliyan 100 kusan miliyan 200, to waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kuɗaɗen banki, ba su da hada-hadar banki, ba su da asusu. To amma ko da ba su da asusu, ta hanyar e-naira za su iya samun inda za su ajiye kuɗinsu a cikin wayarsu, kuma su yi amfani da shi wajen a cinikayya ta ciki da ta wajen kasa da kuma tuttura kudade a wuraren da ya kamata kuma tsadar wato transfer wato tura kudi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da charge da suke iya yawan inda zaka tura kudade suna charge da yawa kuma amma a wannan harka inera a ɗaya daga cikin amfanin su ga tattalin arziki shine akwai bai kai kudaden da ake charge ko kuma in ce babu charge kamar yadda banki yake yin charge sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kudaden su koda ba tare da sun je sun bude asusu a banki ba
to malam ita malama Zainab har ila yau tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e-naira
to a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa a taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da e-naira idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kudaden da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so
wato kudaden za su isa ba tare da an samu gidi ba
tare da an samu gidi ba na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za su cinikayya a junan su ko su je waɗansu wani are su a mutanen karkara gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents da babban bankin Najeriya yake budewa domin a samu wanda za su dinga hada-hada da mutane a birni da ƙauyuka akan hanyar wannan e-naira wanda in an ba su ba sai sun je banki ba za su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta e-naira ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan in ka tura masa canja zai ba katin zai siyar ya rage maka daraja ba a kudin zai karba tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne ake amfani da su a wannan e-naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda POS yanzu yake akan samu kudade a zaka je karkara inda zaka ga babban banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karɓa a karkara saboda ana samun waɗannan agents din musamman a metropolitan local government
a shagotocin ƙananan
dan kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kuɗi ba tare da sai lallai sun shigo banki ba tunda bankin bai gama zagaye ko ina wani bangare na ƙasarmu ba Najeriya saboda haka akwai agent da shi kansa bankin yake ƙoƙarin yanzu ya yi appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba.
Wani abu da tambayar malama Zainab ta ƙarshe malam shi ne cewa ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tunda shi a kansu take magana wajen kariya daga ƴan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na e-naira.
To wato matsalar e-naira a harkar karkara da ma harkar bindin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa crypto ɗin currency ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su ba sa iya maimaituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda yake da su kamar wato lamba ce ta ATM
ko ta katin waya
in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin wai an kai amfani da shi ba wanda ya sani da ɗayan amfani da shi.